This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Gobe Lahadi, idan Allah ya kai mu, aka shirya babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon zai kai ziyara Najeriya domin ganawa da sabon shugaban ƙasar da kuma tunawa da mummunan harin da aka kai wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Abuja a shekara ta 2011. Jiya Juma'a, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce Mr. Ban zai gana da shugaba Muhammadu Buhari wanda ya tsare kan ragaman mulki a watan Mayu. Haka kuma Mr. Ban zai gana da wasu jami'an gwamnati da wakilan kungiyoyin jama'a da kuma 'yan kasuwa. Mai magana da yawar Majalisar Ɗinkin Duniya Eri Kaneko ta kuma ce a yayin ziyarar ana sa ran Mr. Ban zai tattauna akan batutuwan raya ƙasa da canjin yanayi da kare haƙƙi da 'yancin jama'a da kuma yadda za a daƙile mummunan ra'ayin riƙau. Haka kuma babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi bikin tunawa da mummunan harin ƙonar baƙin waken da aka kai wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Abuja a shekara ta 2011 da ya kashe mutane 21. Daga Najeriya, Mr. Ban zai wuce zuwa birnin Paris, ƙasar Faransa, domin tattauna shirye-shiryen babban taron da za a yi akan canjin yanayi a watan Disamba idan Allah ya kai mu. Zai kuma gana da shugaban Faransa François Hollande. Tsoron da ake nunawa akan tafiyar hayaniyar da bunƙasa tattalin arzikin China ke yi da rashin sanin tabbas akan harkokin siyasar ƙasar Girka da kuma rashin sanin tabbas akan shirye-shiryen da ake yi na ƙara kuɗin ruwa da hukumomin Amurka suke tunanin yi sun girgiza masu zuba jari. Al'amarin da ya sa aka shiga gwanjon sayar da hannayen jari a jiya Juma'a. Kasuwannin hannayen jari a nan Amurka sun yi ƙasa da kashi 3 daga cikin 100 a lokacin da aka rufe kasuwannin a jiya Juma'a. A Turai kuma kasuwannin su ma sun faɗi da kashi 3 daga cikin 100. Haka su ma muhimman kasuwannin hannayen jari a Asiya sun yi mugun faduwa. Fargabar da ake nunawa a kan bunƙasar tattalin arzikin China da ke ƙasa tana dabo. Ƙasa ta biyu a bunƙasar tattalin arziki ya sa farashin mai faɗuwa a kasuwannin duniya. Yanzu ana sayar da gauran mai a kan $40, farashi mafi ƙanƙanci da aka gani cikin shekaru 6 da suka shige. Tuni gwiwar masu zuba jarirrika ya yi sanyi a saboda rikici a kasuwannin hannayen jarin China da kuma rage darajar takardun kuɗin ƙasar da ya ba da mamaki. Jami'an Amurka sun ce an kashe mataimakin shugaban ƙungiyar ISIS a wani harin da jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki ya kai a Iraq. Mai magana da yawun Majalisar Tsaron Amurka ya ce an kashe Fathi Ahmad Al-Hayali, wanda kuma ake cewa Alhaji Muntas, a harin da aka kai a ranar 18 ga wannan wata a lokacin da yake tafiya a kusa da birnin Mosul na ƙasar Iraq. A bara, 'yan ƙungiyar ISIS suka kwace ko kuma suka mame birnin na Mosul. Mai magana da yawun Majalisar Tsaron Ned Price ya kuma ce harin ya kashe mai lura da harkokin yaɗa labarun ƙungiyar ISIS mai suna Abu Abdullah. Sanarwar Majalisar Tsaron ta bayyana Al-Hayali a zaman wakilin Majalisar Shura mai ra'ayin riƙau, a kuma zama babban muƙaddashin shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi. Sanarwar ta ce shi ne yake lura da jigilar makamai da nakiyoyi da motoci da kuma mutanen ƙungiyar tsakanin Iraq da kuma ƙasar Siriya. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Koriya ta Arewa ta yi wa makwabciyarta Koriya ta Kudu kashedin cewa ta daina yayata propaganda ɓata mata suna ko kuma shafa mata kashin kaji da take yi ta kan iyaka a loudspeaker a yau Asabar ko kuma ta fuskanci mai da martanin soja. Makadashin jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya An Myung ya faɗa wa 'yan jarida a birnin New York cewa rundunar sojar ƙasarsa ba ta barazanar bogi. An ya ce propaganda da Koriya ta Kudu take yi tamkar tsokanar faɗa ce, kuma shugaban Koriya ɗin Kim Jong-un ya baiwa sojoji ƙasarsa umarnin da su zama a cikin shirin ko ta kwana. Sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu sun koma ga yin rawar dajin haɗin gwiwa bayan da aka yi jinkinewar ba sabon ba. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ya faɗa a jiya Juma'a cewa an jingina rawar dajin ne bayan da aka yi musayar harbe-harbe da makaman artillery tsakanin sojojin Koriya ta Arewa da ta Kudu a kan iyakar da ta raba ƙasashen daga yammaci. Muƙaddashin sakataren tsaron Amurka David Shea ya ce jami'an Amurka suna son su tuntuɓi jami'an Koriya ta Kudu tukunna bayan musayar harben da aka yi tsakanin ƙasashen Koriyan guda biyu. Ya ce idan al'amari irin wannan ya faru sukan tuntuɓi Koriya ta Kudu domin samun bayanai abin da ya faru su kuma sannan kuma su tattauna yadda za su mai da martani. Jiya Juma'a wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a kan wani jirgin ƙasa da ke tafiya tsakanin birnin Amsterdam na ƙasar Holland ko Netherlands da birnin Paris na ƙasar Faransa. Ya raunana mutane uku kafin fasinjoji suka fi ƙarfinsa ciki da wasu sojojin Amurka guda biyu. Jami'an ƙasar Faransa sun ce ba san dalilin da ya sa ɗan bindigan ya ɗauki wannan mataki ba, amma sun ce 'yan sandan daƙile ayyukan ta'addanci suna jagorancin binciken da ake yi. Ministan harkokin cikin gidan Faransa ya ce an kama ɗan bindigan a wata tashar jirgin ƙasa a birnin Arras. 'Yan sanda sun ce mutumin shekarunsa 25 da haihuwa kuma shi ɗan asalin ƙasar Morocco ne.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Muke tafi da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko a game da muhimmancin shayar da yara jarirai nonon uwa. Rahoto na biyu a game da ingancin abincin jarirai. Yayin da rahoto na uku zai magana a game da yajin aikin da likitoci ke yi. Rahotonmu na hudu zai magana a game da ƙungiyar bayar da tallafi ga ɓangaren lafiya wato T-Shift. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Likitoci a jihar Maradi ta Jamhuriyar Nijar sun bi sahun sauran likitoci na duniya wajen faɗakar da iyaye mata shayar da yara nonon uwa zalla daga ranar haihuwa zuwa watanni shida. wani bangare na makon shayar da yara nonon uwa da ake gudanarwa ranar 4 ga watan Agusta na kowace shekara.
Tantance muhimmancin shayar da jariri nonon gaba tsantsa tsawon watanni 6 zalla yasa likitoci kamfe wajen wayar da kan uwaye albarkacin ranar 4 ga watan Agusta kowace shekara da ta kasance ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin makon shayar da jarirai nonon uwa. Dr. Faruku Munzo, kwararren likita a Sabon Gari ta Maradi.
Shi shayar da ɗa nonon gaba yana da muhimmanci fiye da yadda ba a zato, kuma masu yawa kuma masu amfanin yaro kwarai. Abin da ke da kwai cikin nono na gaba ba a samun shi a cikin wani abinci daban. Duk wata madara da ake tallata da ce, inda cikin shi ne ake samun duk abin da ke gina ma yaro jiki. Na biyu, duk abin da ke kare ma yaro jiki yana hitowa daga cikin jikin uwanshi don ya shigo cikin nonon nan yaro ya sha. Kenan yana kare shi daga rashin lafiya da yawa. Na uku kuma, cikin nonon nan akwai ruwa wanda za su wadata cikin yaro. Kenan abin gina jiki akwai a cikin nono, abin kare jiki akwai a cikin nono, kuma abin shan jiki akwai a cikin nono.
Dokta, tsawon kwanaki nawa ne kowace ne dace a ba yaro sha nono tsantsa?
Wata shida. Cikin wata shidan nan kai ya sha wani abu bantun nono. Nonon nan akwai komai cikin shi. Bayan wata shida ana iya gama mishi da wani abu. Kuma in mutane sun lura, ai mai yawancin rashin lafiyar yara bayan wata shida ne lokacin da ya ware ta abubuwa cikin gari, abincin da muke ci, lokacin ne wani lokaci yake yawan zawo, yake yawan wasu rashin lafiyar shi. Kenan fa'idan nonon nan, abin da ke da kwai cikin shi, Allah kawai san iyakacin shi, ya Allah kawai san iyakacin uwanin shi. Kai ma kana ganin jikin shi na ginuwa da kyau ba ya rawan rashin lafiya.
Ashe kuwa wannan mataki akwai shi da matukar tasiri ga wata uwa da na ci karo da ita asibiti, sai har ta kaure ni da ita kamar wata national.
Watan shi hudu.
Wani irin nauyin abinci ke bashi?
Ba na bashi komai sai nono tsantsa na gaba.
Na ga yana naki dubur-dubur nono ne kawai kisa kuki na bashi abinci?
A nono shi ne nake bashi na gaba tsawon wata shida. Sannan a fara bashi ruwa. Yana zuwa likita ya samu allurar shishiri na wata uku, kuma ina kai shi awo lokaci zuwa lokaci.
Me yasa?
Saboda lahiyar shi.
Ko kin ga muhimmancin shayar da nonon gaba?
Yana da muhimmanci sosai. Yana sa yaro ya mulmuji da wannan cututtukan duka yaro ba za a yin su da zawace-zawacen nan da yaro ke.
Shayar da jariri nonon uwa zalla a tsawon watanni 6 garkuwa ce ga lafiyar jariri, sabilin aramashin shi da ke kare yara da waɗansu cututtuka daban-daban. Dokta Faruk Manzo ya dawo da maganar ja hankali ga uwaye.
Kana tunatarwa ne muke ga uwaye, ba da nono yana da fa'idodi kwarai. Yana sa wata zamantakewa na uwa da yaro ya ƙara ƙarfi da kyau da kyau, kuma abu ne wanda da ya hito daga cikin jikin uwa cikin bakin yaro yake zuwa. Kenan ba ya da wani illa, bai samun wani mikroba wani wuri. Shine muka wadi kaman duk rashin lahiyar da uwa ta taba yi yanzu ta zama ba ta iya ta kare. Kenan akwai sanadirai nata na cikin jiki wanda suke kare ta kullum, to su ma suna shiga cikin nonon nan suna kare ɗanta.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A gaida Shaibu Mani, hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a Najeriya, wato NAFDAC, ta shirya wani taron bita ga jami'anta game da ingancin abincin jarirai a ƙasar.
Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a Najeriya, wato NAFDAC, ta shirya wani taron bita ga jami'anta game da abincin jarirai a ƙasar. Manufar taron bitar dai shine horar da ma'aikatan yadda za su bi kasuwanni domin hana kasa abincin jariran ana sayarwa barkatai ba akan ka'ida ba. Mr. Dadi Namtin Mulak shine babban jami'in hukumar ta NAFDAC a jihar Niger.
Muna so mu koya musu inda za su duba kasuwanni, mutane da suke siyar da abincin yara ana kiran su baby milk. To kasan gwamnati sun ce wai ba za a iya dinga siyar da shi kaman inda ake siyar da tumatur da biscuits da man gyaɗa ba. Ba a advertisement, ba a sa mata dole-dole su siya. Ana so sai da damuwa kafin a ba ma yaro wannan madaran shanu din nan. To staff namu ba su fahimta wannan sosai ba, shi yasa aka kiya mana mu musu training so da su gane.
Dama dai hukumomin lafiya sun dukufa wajen bayyana wa mata muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa. To amma duk da hakan, hukumar ta NAFDAC ta ce ba za a hana sayar da abincin jariran ba, kamar yadda Mr. Dadi ya yi ƙarin bayani.
Ba a kawar da shi ba, domin ana bukatan abincin da dama. Zaka ga mata mama ta mutu lokacin haihuwa dole ne a nemi abin da za ba ma yaro yayi rai so abinci yana nan a gurin za mu iya mu using amma shi only on prescription sai doctor ne ya faɗa
Pharmacy Abubakar Lasun jami'i ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger da kuma ya halarci wannan taron yayi ƙarin haske ne akan muhimmancin shayar da nonon uwar ga jariri.
Don samu ga ma jama'a ne a ba jariri nono har wata shida ya sama dole saboda ya fi amfani. Abubuwa yara sai samu daga nono na mamanta sai fi na gunguni na madara. Saboda sai ba su okolonsu efi na wancan da ba da ansa na gungunin madara ba saboda haka an riga an duba ya fi yaro mamanci
to kana ganin akwai bukatar a samar da doka da za ta tilasta mu uwaye su rika ba jarirai nono
a in sai yu ya fi saboda dole yara sai tamke Najeriya ba saboda yawa saboda gobe ne saboda yara na yawa su ne manyan gobe kuma an tabbata in sai sa doka sifi
Masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa duk jaririn da ya koshi da nonon uwa ya fi lafiya da kuma kaifin basira da kuma ƙara ƙaunar juna tsakanin shi da mahaifiyarsa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, wakilar muryar Amurka da ke Majalisar Tarayyar Najeriya Madina Dauda ta tattauna da Alhaji Danburan Abubakar Nuhu dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar birnin Kano game da kudirin da ya gabatar a majalisar kan yajin aikin da likitocin asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ke yi ga yadda tattaunawar tasu ta kasance.
Honorable ka gabatar da kudiri a game da yajin aiki da likitoci ke yi a asibitin koyarwa ta Kano. Menene ya jawo hankalinka kai wannan kudirin?
Kamar yadda kika sani, asibitin Malam Aminu Kano babban asibiti ne. Asibiti ne wanda yake koyarwa. A wannan asibiti akwai likitoci kusan 200 kuma yakan koyar da fanni daban-daban kusan guda 16. Wannan asibiti a shekara yakan sami mutane wanda suke zuwa domin su sami kulawa. Mutum wajen 400 kun ga 1200 kenan kan maganar da ake yi a kullun cikin 1200 na akwai mutum 75 wanda yake mutane wanda suke bukatar kulawa ta gaggawa kuma wannan kowa ya sani cewa asibiti ne wanda yake ba wai kawai na Kano ba na arewa ne gabaki daya kuma har da mutane wanda suka zo daga kasashe kamar Niger da sauransu domin su samu kulawa a wannan asibiti so abu ne wanda yake damu jama'a musamman ma mutane yanzu suna zuwa asibitin babu likitocin da za su kula da su kaga ta wannan hanya ba mu san mutane nawa bane suka rasa rayukansu wannan abin damuwa ne kware da gaske duk mutumin da yake yana da san kulawa ga jama'a sa
menene majalisa ke so gwamnati ta yi a game da wannan yajin aikin so kuke su koma bakin aiki ne ko kuma so kuke gwamnati ta biya su hakokin su
na farko mun yi kira gare su likitocin su duba Allah su yi hakuri su koma bisa kan aikin su kuma za mu ci gaba da bibiyar yadda gwamnati za ta biya wasu wannan kudi mun kuma kira na gaggawa ga gwamnatin tarayya karkashin shi shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa a duba a gani musamman tunda akwai wannan yarjejeniya wanda aka sa hannu to wannan ƙari da ake musu kuma ƙarin nan da ake magana 31,000 ne da 600 da ya kamata a dinga ba su ƙari duk wata muka ce a duba a gaida za a taimaka domin su samu wannan kuɗi don su koma yau wurin wata biyu kenan ana wannan yajin aiki abu ne wanda yake ya dame mu kwarai da gaske
ta yaya wannan yajin aiki ke shafin al'umman wannan yanki naka
to yayin da aka ce mutum ba shi da lafiya kuma babu likitan da zai kula da shi babban hatsari ne asibiti ne wanda yake kula da mutum 1200 a kullun yau mutum 1200 sun je asibiti ba mai kula da su me yaze faru kenan wanda zai biyo baya ba abu bane watan wanda mutane za su so su ji wannan asibiti fa shi yake da injina na kula da mutane masu ciwon kidney wanda ake ciwon wannan koda wannan ciwon koda abu ne wanda yake bukatar a kula da mutum da yake fama da shi musamman wurin injinan da ake bukata injina ne wanda yake ba kowane asibiti zaka same su ba wannan asibiti yana da shi kusan yana kula da duk wani wanda yake da irin wannan ciwo ko kuma yake fama da wannan ciwo a arewa
To shin majalisa ta nemi ta gana da jami'an ma'aikatar lafiya ta kasa domin ta ji daga bakin su ko me yasa basu biya waɗannan kuɗaɗe ba?
Kamar da kika sani, kamun mutum ya kuduri dole sai yayi bibiya kuma yayi bincike. Ni da kaina din na tattauna da watan shugaban wannan asibiti da kuma wasu daga cikin likitocin da suke wannan asibiti domin na ji ta bakin su in ji me yake faruwa, kuma mu ga me wani irin abu ne zamu yi. Kuma committee wanda aka mika ko kuma majalisa ta mika wa wannan kuduri domin ya aiki cikin gaggawa, shi wannan committee shi zai wannan aiki domin ya je zauna da ita watan ma'aikata ta gwamnatin tarayya wacce take kula da asibitika ko kuma take kula da harkar lafiya da kuma ma harkar ibon ma'aikata.
To yanzu majalisa ta kafa committee ne akan kudirin da ka gabatar din?
Idan mun an kai kuduri kakan nemi a mika shi ga committee na gaggawa, akan yi committee na gaggawa. Yanzu ba mu da committee a kasa domin har yanzu majalisa ba ta yi committee ba. To amma shugaban majalisa ko kuma shi wannan speaker yana da damar da zai iya kafa committee na gaggawa akan kowanne kuduri da aka kawo wanda yake buƙatar a kula da shi ya samu kulawa. Wannan shine abin da na nema, kuma cikin yarda Allah na tabbatar wannan committee za a yi shi kuma za su shiga aiki domin su tabbatar cewa abin da ya kamata a yi an yi don likitocin nan su dawo aiki kuma mutane su samu kulawa.
Waɗannan abubuwa ne committee za ta yi idan an kafa ta?
Cikin abubuwan da committee nan za su yi za su zauna da ita kanta ma'aikata ta tarayya ta wannan mai kulawa da harkar lafiya, kuma za su zauna da wanda suke kulawa da harkar ibon ma'aikata watan labor kenan. Sannan kuma za su zauna da kansu shugabanci na asibitin nan. Za kuma su nemi yadda za a yi su zauna da su kansu likitocin. Cikin ɗaya daga cikin abin da na roƙa a yi shi ne likitocin nan su yi haƙuri su dubi Allah, su dubi jama'ar da suke wahala domin wannan yajin aiki nasu, su koma kan aiki. Kwai abinda akan ce akan yi shi kai saboda watan jama'a, ba wai dan ya zama kasancewa haƙinka ne, amma kakan yi haƙuri saboda mutane kai wannan shi ne muke jan hankalin su koma din, kuma su sani cewa ba wai an manta da wannan abin da ke ya kamata haƙƙin su ne a basu ba. Muna sanar da shi sa ma muka kawo wannan kuduri ko muka nemi a shiga gadan-gadan cikin yadda za a nemi masalaha tsakanin wannan likitoci da kuma gwamnatin tarayya.
A gaida Madina Dauda, ƙungiyar bayar da tallafi ga ɓangaren lafiya wato T-SHIP ta kammala gudanar da ayyukanta na shekara 5 a jihar Bauchi.
Shugaban T-SHIP a jiha Dr. Nusa Orabeton ya bayyana mana yadda ayyukansu na T-SHIP ya gudana a shekaru 5 ɗin da suka aiwatar a jihar Bauchi.
Daya a cikin abin da muka yi tare da government na farko shine mun tashe shi WDC World Development Committee da masu kula da mata a gida, ana kira su community based health worker. Tare WDC da World Development Committee tare da community based health volunteer su ne suka tashi program a kauye. Saboda su mata suna samu magani wanda in mata tana da haifuwa in ta sha zai rage zubar da jini. Na biyu ana kira shi Proactive, ana sa a cibiya bayan haifuwa, sa a cibiya. Mata wayana mata suna kai magani har zuwa gida su ayi amfani da shi. Na biyu akwai kyarwa da ana ba da mata batun nunu, batun ana kula da zawo, ana yi ruwan gishiri da sugar. Duka wayana ana yi a kauye. Ana kula da mata in sun haifuwa ko in suna da ciki su je asibiti su yi register a yi antenatal. Wannan shine cikin abubuwa da muna yi da yara cigaba.
Dr. Nusa Orabeton, shugaban T-SHIP a jihar Bauchi, mai martaba Sarkin Das Usman Bilyamin Usman, ya gode wa ƙungiyar T-SHIP kan yadda suka taimakawa al'umman da ke jihar Bauchi.
Kamar yadda muka yi ta bayanai a wannan zauren taro, na nuna kuma kokari wajen ilmantar da ma'aikatan asibiti wato ba su gita ne yau da kullun bisa sabbin hanyoyi na yin kiwon lafiya. To wannan yana daga cikin abubuwa da muka ga mun samu ci gaba barek samun kishi sun kawo abubuwa da dama a wasu magunguna da muka kawo da mata masu juna biyu wannan clostridium da suppression wannan yana hana irin abubuwa da suke zubda jini da yau daya kuma yana hana irin taunan haƙori da suke. To wannan ya taimaka ƙwarai a jihar Bauchi, matan mu yanzu sun fahimci wannan magani gane shi kuma yana rage mace-mace da muka yi tashin kanta a asibitocin mu da dama. To wannan gaskiya yana daga cikin abin da muka ga mun samu nasara sosai a zuwan kishi ba Bauchi State.
Sarkin da suke nan Usman Bilyamin Othman, Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na
a gaida Amina Abdullahi Girbo. Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To masu sauraro, a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Ga da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Gobe Lahadi, dan Allah, kai mu aka shirya babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon zai kai ziyara domin gana da shugaba Muhammadu Buhari da kuma tunawa da mummunan harin da aka kai wa ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Abuja a shekara ta 2011. Tsoron da ake nuna akan tafiyar hawainiya da bunƙasa tattalin arzikin China ke yi da rashin sanin tabbas akan harkokin siyasar ƙasar Girka da kuma rashin sanin tabbas akan shirye-shiryen da ake yi na ƙara kuɗin ruwa da hukumomin Amurka suke tunanin yi sun girgiza masu jiba jari, al'amarin da ya sa aka shiga gwanjon sayar da hannayen jari a jiya Juma'a. Jami'an Amurka kuma sun ce an kashe mataimakin shugaban ƙungiyar ISIS a wani harin da jirgin saman yakin da babu matuƙi a ciki ya kai a wato Iraq. Mai magana da yawun Majalisar Tsaro ya ce an kashe Fathi Ahmad Al-Hayali, wanda kuma ake cewa Alhaji Muntas, a harin da aka kai a ranar 18 ga wannan wata.
To, madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni. Da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.